أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من 30 جناة في تفسير القرآن من تركي دام تاش آية 83 أيو شابي وطن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تبدود قريب إلى 20 ترى من دون رانا تاجات تشاقكو وطن تفر أشكرا تبدودي لتفر سميلادية. الله ربك سنسلية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا قوة عندك إيمان، كتب عليكم الصيام أن وجبت أزمي أكوك كما كتب على الذين من قبلكم، كما يند أك وجبت شعكا الأمومي بسكة زوغ بانوك لعلكم تتقون، دومون فسامت قواء فسامت وراء الله. وانا آير إذا تثبت دا وجبت أدمي، وانا سنة تبين كيوا إيلة بكين شكاشكا الدين المسلمين فيه. الله يكي: يا أيها الذين آمنوا أكبوا إحفاظ دا كرا دا وانا الندائي، دومون مهم منشن أبن دا أي أمرني دا شي باين كرا دوم وانا أبني وان دي كسابو هذا ساقاني. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، هذا نبع يا أيها الذين آمنوا يكوي أتا أنبتا سبب تنسابة سنة يوم وصية سنة جاهلية كما أفركم مسلم كما تنسابة سنة يوم وصية سنة فوق مرمية جودش فأمانا دائكي تشريدي نسابو من مهمانشي في أخي جنيوهان تلوش دوانا الكرة من إيماني. أولا آية تقول شيء أبو بوا بداوك نفرقو شيء أجمي إن دوكون شنطة نواجبتي نبيو azumi da aka wajabta mu al'ummomin da suka gabace mu. Na uku, hikimar wato farman wajabcin azumi. Azumi as-siyam kamar yadda yake a cikin Larabci, asalin ma'anarsa a lugha shine al-insaf, kamewa. Kamewa, kamar yadda Larabawa, kamar yadda Najib yake cewa khairun siyamun wa khairun ghairu sa'imatin تحت العذاب واخرى سالوا كل جماعه ga dawaki wadanda suke kamammu an tsare su ga kuma wadansu an sake su ba kame su ba ga kuma wadansu nan suna dukkanin su wato suna karkashin wato kura wadansu kuma sun tsaya suna sassarfa suna taunar linzani kuma inda aka sanje sifar dawaki asalin ma'anar kenan ta afsaum al-insar shi sa yake cewa saman nahar idan amsaka nahar ana cewa lokacin zawal cewa saman nahar ka anni wa rahli wa qad saman nahar bina kuma inda shi ma dai a cikin qasidan najiba yake ni da wato a sirdina a lokacin da rana ta tsaya gabarin tafiya shi ne lokacin zawal saka asalin ma'anar sau a asiyam al-insan wannan ma'anar sa ne a lugha amma a istila shine kamewa daga abinci daga abin sha da kuma sha'awar farji a lokaci ayyadadde da niyyar neman kusanci da Allah wato da niyyar aiwatar da umarnin Allah to wannan ma'ana hatta a cikin jahiliya wannan shine ma'anar sau dan sun san azumi ba wai kawai cewa som a wajensu infact ba ne a sun san a som da nufin cewa wannan ibada ce ta hana ta rashin cin abinci domin kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta rawaito cewa kana yawmu ashura yawmun tasumuhu quraishun fil jahiliya ranar ashura rana ce da quraishawa suke azuminta a cikin jahiliya saboda haka sun san azumi tun a cikin jahiliya abinda ake nufi din da azumi din shine wannan ma'ana ta hanin cin abinci sai dai yadda sifar ta zo da shari'ar musulunci shine wanda kuma alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana dan Allah ta'ala yake kama kutiba 'alal ladina min qablikum aw wajabta shi kamar yanda aka wajabta ma waɗanda suke suka zo kafin ku wannan tashbihin an kamanta me aka kamanta mujarrabin wajabcin ne ko ku hatta sifar azumin da miqdarinsa da lokacin azumin abinda kuma yake nuna yayi daga maganar malamai shine cewa wajabcin cewa wajab wato hukunci na wajabci shine wanda yake aka kamanta abinda ake ma al'ummomin farko da kuma musulmi na yanzu cewa an wajabta muku azumi kamar wajabci irin wajabcin waɗanda aka wajabta waɗanda suka zo gabanin amma a miqdarinsa cewa kwana 30 ne da lokacinsa cewa watan ramadan ne wannan ya sha bamban da abin da aka wajabta ma al'ummomin da suka gabace domin al'ummomin da suka gabace mu daga cikin nususu na shari'a ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa yahudawa sun kasance suna azumin ranar ashura da ya zo madina ya samu yahudi suna azumin ranar ashura yace ma hadha al-yawm alladhi tasumuna me kike wannan ranar da kuke azuminta suka ce hada yawmun azim wannan rana ce babba anjallahu fihi musa wa bani isra'il min fir'auna wa junubi Allah ya tsirar da musa da bani isra'il a wannan rana daga fir'auna da rundunarsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ahabbu bi musa minkum fa samahu wa amara bi siyami ke mu ne muka fi kusanci muka fi cancanta da annabi musa duka ku dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci wannan rana ya umarni da ya azumi saboda haka wajabcin azumi wannan azumi ya tabbata ran azumin rana ashura haka dalika daga cikin azumi da ya tabbata akan cewa al'ummomin da suka gabace mu suna yi akwai azumi na tasawuri na annabi dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu siyam siyam dawud kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman azumin da yake kowanne farala wato shi azumin farilla sunna shine azumin annabi dawud yana azumin rana daya ya sha azumin kwana daya to kun ga wannan azumi ne wanda yake ya tabbata a cikin al'ummar da suka gabace mu da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A yanzu a cikin dukkan Yahudawa azumin da muka san da aka da muka san suna yi akwai azumin da yazo a cikin At-Taura wanda yake shine suke suka tabbatar cewa wannan shine wanda yazo musu da umarni daga Allah shine azumin ranar 10 da watan 7 cikin watannin su na shekara watannin su kuma watannin na al-qamariyya kalandar Yahudawa ta ibada kalandar ce qamariyya ta kamar ta addinin musulunci to wata na 7 daga cikin watannin su wanda ke kiransa da larabci ana kiransa tishrin kuma ke kiransa tishri da kamar inda turanci aka mai shi tishri wata ne na 7 ranar 10 kike ranar ke kira ranar yom kippur a ranar da ke a cikin watan October a ranar yakin da suka yi da Misra da suka kira yakin Yom Kippur ran shi daga watan October ne ya dace da wannan ranar to rana ce da suke yin azumi da wato ta nuna godiya ga Allah da kuma tuba ga zunubansu suna fara azumin suna kama bakin su tun daga faduwar rana a ranar 9 ga wata ba za su sha ba sai faduwar rana ranar 10 ga wata to sauran malaman su kuma suka ƙara musu waɗansu azumce-azumce ne suna azumin ranar farko na watan 4 da ranar farko na watan 5 da ranar farko na watan 7 da ranar farko na watan 10 a cikin watannin su duk waɗannan abubuwa ne da kuma waɗannan azumce-azumce ba su zo a cikin At-Taura ba su kansu sun ce malaman su ne suka sanya su a cewa lokacin tarihi su yi wannan azumi domin tunawa da abubuwa da suka faru na waƙi'a wajen wato kawo hari da ake ma baitul maqdis Allah ya tsirar da su a lokacin su shine suke wannan azumin waɗannan ranaku domin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala to a cikin dai alqur'ani ya tabbatar mana da cewa wanda ke gabace mu suna an wajabta musu azumi to akwai hikimar da ke cikin wannan littafi mai tsarki na wato tunatar da musulmi da janyo hankalin su kan cewa wajabcin da ake muku na azumin watan ramadan irin wajabcin da ake ma wanda suka gabace ku ne a ciki akwai wato zaburar da musulmi zaburar da musulmi da zaman to mutane masu ibada da kan cewar wannan ibadar da dukkan wata al'umma ta sufanta da yinta domin samun kusanci da Allah da samun tsarkaka da samun haskin zuci to kuma ba babku a baya ba kuma an wajabta muku wannan domin a cikin fadin musulmi yayin da suka zo Madina suka samu Yahudawa suna azumin Ashura suka ce ma hadal yawm alladhi tasumuna wannan ranar da kuke azumi akwai nau'i na gidda cewa to mu yaya mu ba ma wannan yaya mu ba a ba mu wannan ba to dan haka Allah madaukakin sarki bai saukar da wannan tashri'in sai ya faɗi sai ya ce musu to kuma kamar yadda aka wajabta muwa wanda suka gabace ku kuma an wajabta muku dan haka ba a bakku a baya ba wajen kawo muku addini da ya tabbatar muku da samun sifa ta tsarkaka domin sifar azumi ta daga cikin sifofin tsarkaka a cikin jahiliya cewa wanda yake azumi ya kasance ana ganin sa wani wanda yake kusanci ga Allah ne wanda yake ya nisanci abubuwan da ba su dace ba yana neman tsarkaka yana neman wato a samun ɗaukaka da kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan abu na biyu don a nuna musu kan cewar kada ku ji tsoron wannan azumi wai kada ku ji tsoron wannan ibada saboda al'adar jahiliya al'adar rayuwar larabawa ta jahiliya rayuwa ce ta horewa rayuwa ce ta morewa a ci a sha giya a yi rawa mata su yi rawa a yi duk irin abu na cashewa za a yi ba a san iyaka ba wajen wato biye mara a kan shahawantanta shi ne rayuwar a lokacin shi ne rayuwar kamar yadda a imrul kai yake cewa al-yawmu khamrun wa ghadan harbun wato yau a shahiya gobe kuma a kiri a je a yaki in ba za a yi wato zai sai holewa to haka rayuwar su take to a ce yanzu gashi umarni ya zo kan cewa babu ci babu sha wani lokaci na rayuwa a wani lokaci wani zamani na cikin shekaru wato kwanakin shekara to kada wannan ya razanar da su a'a ai abu ne wanda yake sauran al'ummomi ma suna yi saboda haka tunda sauran al'ummomi su ma mutane ne da annabawa suka zo muku kuma annabi ya zo muku da haka kuma za ku iya saboda aci akwai tahwinin wannan al'amari na azumi din shi yasa aka kamar tashi da cewa kamar irin azumin da wanda so gabace ku ne sannan kuma na hikima ta uku dan a sanya musu azima su azabar da su cewa kwa gajiya akan ka kwa to ku kwa gajiya da barin abin da wasu su suka yi su an sanya musu azumi kuma sun yi azumin nan ko kuma an wajabta muku kwa gajiya dan haka ku zabura kuma ku yi to shine daga cikin hikimomin da malamai suka bayyana na kawo wannan tashbihi kenan dan a kamanta wajabta sababu shi ba alladina min qablikum Abdullahi dan Abbas ya ce al-yahudu wal nasara azumin yahudu ya tabbata kamar yadda muka ambata daga nususul wahyi daga nususul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi azumin nasara shi ma ya tabbata daga hadisin Abdullahi dan Abbas a cikin sahih muslim wanda yake cewa kamar mu'ashura yawmun tu'azzimuhu al-yahudu wal nasara rana ashura rana ce da yahudu da nasara suke girmama ta to a cikin tafiyar yahudu da nasara ne yanzu ba wani abu da yazo na azumi illa tabassufi da azumin da yake cikin at-taura shine azumin da yahudawa suke na rana daya amma suka dena shi na nasara sai suka kirkiro wani azumi daban da suke da awar cewa annabi Isa ya yi shi azumin kwana 40 shine suke yin sa kafin lokacin iska wanda suke ce masa lent za a azumi kwana 40 da kike da ranar iska ranar litinin kenan ko wannan iska din da kike wata an sanya mana hutu saboda kafirci an sanya mana hutun ta wannan azumi da suke yi na kwana 40 shine wanda suka baddala kin za dangana da cewa Annabi Isa ne yayin wannan azumi idan mutum ya kafa sai na ranar larabar da yake kafin wannan rana da ke kira wato larabar toka ko kuma ranar juma'a tare da ranar juma'a in ya kasa yi to shi ba kuma azumi ne ba azumin da yahudawa suka san shi ba na kamewa daga ci da sha da kusantar mata za a ci za a sha sai dai ba za a ci nama ba sannan abincin da za a ci dan kankani ne ba za a ci abincin da za a tashi ciki ba azumi ne na insaf wanda hatta a jahiliya ba san shi ba to saboda su din ma kaga sawa'un na akwai sunna ta tabbatar kuma wasu'in su ya tabbatar kan cewa su ma suna yin azumi kuma suna ganin sa wajibi da yake cikin shari'a su sannan Allah ta'ala yake la'allakum tattaqun la'alla inna bi masabati ta'lim kamar maqulun li ajlihi wato an wajabta muku yin azumi innan kutiba alaykum siyam li ajli an tattaqu domin ku samu takawa wannan yake nuna cewa ayyukan Allah ma'lula ne suna da illa wato Allah yana yin abubuwa domin hikimar wani abu wato hikimar Allah a cikin wadatta yin azumi shine samun takawa to amma kuma la'alla in ka fuskanci ta tabadin su masu yin azumi su wanda aka wadatta muka azumi harafi ne na tarajji wato akwai kauna domin kaunar ku samu tsoron Allah wato ku masu azumi din ana kaunar in ku azumi za ku samu takawa to wannan ma'ana at-taqwa abinda ake nufi shine sifar da zai sa mutum ya dina sabon Allah to Allah madaukakin sarki ya ce mana ya wajabta mana azumi domin samu wannan sifa wato kenan azumi zai sanya mutum ya nisanta daga sabon Allah ma'ana hanya ce ta samun tsoron Allah ta zamantowa ta bin umarnin Allah wannan ma'ana shine ta zo a bayyana a cikin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya qulu Allah ta'ala kullu amali ibn adam kullu amali ibn adam lahu illa siyam fasawmu li wa ana ajzi bi wasawmu junnah fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfud wa la yafsuq فإن صابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم كما يقول حديث أبي هريرة ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ألا ينا شوا ذكر أيكم أن أدم ما سني إلا أدم أدمينا ومي إن جاء الله كما نيني كإذا نسا إذا نسا كي يجريش كما يتي أدمي جرقوان تشيني معنى التقوى عندما كتاب التقوى وتو أدمي جرقوان أحديث المؤار والذي تستمتر لي 42 حديث ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة yace ba na nuna maka kofofin ayyukan alkhairi ba, azumi garkuwa ne, ba a faɗi daga me take garkuwa ce daga me ba, me take tsarewa, domin ya nuna kan cewa tsarin nata tsarin da azumi yake yi tsari ne am. Shi yasa ba a ambaci muta'allil din aljunna din ba, ba a ce jinnatun min kaza ba, sai kawai aka ce asawmu junna, saboda ka ga azumi garkuwa ne ga wutar jahannama. Ke samu da Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace idan mutum zai man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah bainahu wa bainal wajhihi wan nar 30 kharifa, wanda ya azumi rana daya saboda Allah, Allah zai nisantar da fuskar tsakaninsa da wutar jahannama take shekara 70. To da kaga azumi garkuwa ne ga wutar jahannama, azumi garkuwa ne ga sakon Allah, sannan azumi garkuwa ne ga dukkan wata illa da koshi yake kawowa. Koshi yana kawo illa, domin koshi shi ne kishiya azumi, to dukkan wata illa daga cikin koshi azumi garkuwa ne daga wannan illa, wanda wata yawa daga cikin illoli mun sani ba abin da ke kawo su illa yawanci yake abin da ake ci shi ne ke kawo yawa daga cikin illoli. Shi yasa da haka idan mutum ya samu sarkin lafiya ake banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza, yana gani yana so yana da sha'awa amma dole an hana shi. To azumi garkuwa ne daga dukkan waɗannan abubuwa, saboda kasancewar azumi garkuwa ne, shi yasa a yayin da yake mutum yake da wato yake a kan kaifin ƙarfinsa, kaifin zafin sha'awarsa, shi lokacin samartaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum abinda zai samu ya kare shi daga saɓon Allah idan ba shi da ikon aure da za ta yi masa lingani da sha'awarsa shi ne azumi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya ma'ashar shabab man tafa'a minkum alba'a falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil farj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr faman lam yastati fa alayhi bis sawm fa innahu lahu rijal. Ya ku taron samari, duk wanda zai yi azumi daga cikin ku, duk wanda yake da ikon rike iyali daga cikin ku ya aure, domin aure shine ya fi komai wajen tsare farji da rufe gani, wanda kuma ba shi da shi to fa alayhi bis sawm sai da zuci azumi fa innahu lahu wija, wannan garkuwa ne, wannan an ce al-shabab ba wai maza kawai ba, hatta mata ma su shiga mace ma in ba su da ikon za su aure su ta azumi. Shi yasa Muawiya ta gina Abi Sufyan radiyallahu anhu da ya zo neman auren Ummu Darda, matar Abu Darda, sai take masa Abu Darda wani wasiya cewa in ina so in zamanto matarsa a cikin aljanna kar na ƙara aure bayan sa, da haka bana rufani da bukatar aure. Sai ya ce mata to ki bi zuci azumi nan a lokacin da sauran ƙarfin jikinta. To da haka kaga hatta a fahimtar sahabbai hatta mata ma sun shiga cikin wannan, wanda yake kuma haka ɗin. To menene hikimar da ya sanya azumi yake da wannan sifa? Ba na yakin to yawanci malaman tarbiyya kamar irin Sheikh Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya za su saɓan Allah nau'i biyu ne, imma ta hanyar shubuhat wa imma ta hanyar ash-shahawat. Ta hanyar shubuhat sune wato saban Allah ta fuskar shirka da saban Allah ta fuskar kafirci da ilhadi da bid'a, ta fuskar shahawat kuma sauran ayyuka na saban Allah wanda yake mutum zai yi na gabbai, wanda yake mutum dukkan madarunsu abinda ke tayar da su sha'awa ce, imma sha'awa ta fushi ko sha'awa ta farji ko sha'awa ta yunwa ta ciki. To idan mutum ya yi azumi ya karya kashi guda ɗaya na hanyoyin da za su kai shi zuwa ga halaka, shi ne abinda sha'awa ce za ta kai shi zuwa gare shi. Domin yayin da mutum ya ƙoshi daga halal, to kuma abinda zai so ma in mutum ya ƙoshi ya ƙoshi shi ya biya ma ransa abinda take so, to rai ba za ta kushe tana umartar ta da ƙari a kan abinda take so ba, har sai ta kai shi zuwa ga sha'awa, don ba san haddi ba, ba san iyaka ba. Ka duba masu ƙarna masu ba tsamani da suka soma batsa sai zama to matan su ta aure ba ta ba su sha'awa, sun suka sun samu wata da suka sun suka fara zinar ma ba ta ba su sha'awa, zinar da wata ajnabiya ba ta ba su sha'awa, sai sun zo sun yi zinar da ɗan cikin su ko da ƙanwar su ko da uwar su, wannan ma ya zama to baya ba su sha'awa, sai ta kai su har zuwa ga sai sun yi zinar da dabba. To haka sha'awa take, ba ta san iyaka ba, to dan haka aka sanya mana lizani na cewa ba ma hatta halal umma hatta halal umma ka hana kanka tunda ka ci ka sha ko kusanci yaranka duk Allah ya halatta maka to sai aka ba ka wani lokaci na rayuwa na shekara aka shi kanka wannan ka hana maka kanka to wanda ya hana maka kanka halal min babu aula ya hana maka kanka aika ta haram sannan yayin da mutum ya tsare zuciyarsa yayin da mutum ya karanta ma ya hana zuciyarsa sha'awa to a lokacin nan abinda Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa a haske da mai wa'azi na mala'ika da Allah ya sanya masa a cikin zuciyarsa kamar yadda ya tabbata a cikin sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya sanya mai wa'azi a cikin zuciyar kowane mu'mini hadithun Nawas ibn Sam'an a cikin Tirmidhi murna da wannan wa'azin a lokacin ne za ta yi karshe a lokacin ne zai samu nishaɗin ya aiki da Allah ya yi abinda Allah maɗaukakin sarki yake so shi yasa ba ka gani a cikin azumi mutane sun fita da zumi mutane sun fita da ta mutane sun fita taimako mutane sun fita taimako musamman dai a garin da ake yin a garin da ake da a garin da sunna ke karfi yanzu da kusan Saudiya sun zo kan azumi dukkan mabukaci ya san akwai bambanci dukkan mabukaci wanda ba su gaban hannun ya san akwai bambanci saboda lokacin da zuciya ta kusanci wajen yin abin da Allah ya ɗauki sarki ya fito domin an riga an hana mata sha'awa saboda ta an karya rabon shaitan daga cikin zuciyarta kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in watan azumi ya zo ana ɗaure wato tangararrun shaitanu a cikin sa saboda Allah ya ɗauki sarki yake ayyaman ma'dudat wannan ayyaman ma'dudat din nan an yi masa nasba da cewa da kasancewar ta shine lokacin da ake da aka ce an wajarta azumi wal azumin da aka wajarta na wannan lokaci na waɗannan kwanaki ne da aka ambata ayyaman ma'dudat wato an wajarta muku azumi a kwanaki idayayyu kamar ka ce ne faratu yawmal juma'a na fita ranar juma'a wato wannan shine maqulun fi wato an wajarta muku azumi a ranaku waɗanda suke idayayyu faman kana minkum marida wanda daga cikinku ya kasance marida mara lafiya aw ala safarin ko kuma ya kasance a halin tafiya wato matafiyi ne wanda tafiya ta tabi wanda ya zama to matabbaci a cikin tafiya fa iddatun min ayyami ukhra to fa alayhi iddatun min ayyami ukhra to wajibi a kansa idan ya sha to shine ranko na kwanaki waɗanda suke na adadin kwanaki daga waɗansu kwanakin daban daga cikin sauran kwanakin shekara wanda zai azumce su maimakon ranakun da ya sha saboda azumin saboda rashin lafiyarsa ko tafiyarsa wa ala alladhina yutiqunahu waɗanda kuma suke samun yinsa da kyar da wahala fidyatun ta'amu miskin to su kuma abin da yake ayyakata a kansu shine yin fidya farsa wannan fidya ta'amu miskin ciyar da miskini fa man tatawwa'a khayra wanda yayi aiki na tatawwu'i yayi ƙari akan wannan fidyar ci da miskini yayi ƙari da aikin alkhairi sama da haka wanda aka ambata shi ne ma'anar tasawu kai abinda yake yafi abinda aka wajarta maka sawu khairul lahu to yin wannan tasawu ina sa li alkhairi ne a gare shi wa an tasumu khairul lakum ku yi azumi ba ku ba da fidiya din ba khairul lakum shine mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun idan kun san haka wato in kun san haka kake ku aikata wannan umarni Allah ya kawo cikin sarki yake wajarcin azumi da ya wajarta muku ba a duk shekara ba ayyaman ma'dudat ranaku ne idayayyu kuma a cikin nan usulubi na alqur'ani sai ya kawo jam'u illa domin ayyam jam'u yawm ne amma jam'u illa jam'u illa shine daga uku zuwa tara duk daga cikin nau'in jam'u tafsir ne akwai jam'u illa akwai jam'u kasra jam'u illa shine daga uku zuwa tara haka da ita ma'dudat shi ma jam'u illa ne sai aka kawo shi domin a nuna kan cewa ranakun kaɗan ne ba yawa gare su. Saboda kada ku kambama al'amarin, kada ku razana ayyaman ma'adudat, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa yake ne wa sharahu bi zamanin baqin dirahim ma'duda, suka sayar da shi da farashi wanda yake wulaƙantacce ɗan siyasa kaɗan idayoyi domin ya nuna ƙarancinsu. To haka dalika nan aka ce ayyaman ma'adudat don a nuna ƙarancin waɗannan ranaku, wanda bayaninsu bai zo ba a wannan aya. Wato abinda aka wajabta muku yi kenan, waɗansu ranaku ne ƙalila kaɗan domin kada ku razana. To sannan Allah maɗaukakin sarki yake faman kana minkum mariida, sai Allah ya kawo tafsiri na hukunci alfa'ali ta'qib. Bayan wannan, to duk wanda daga cikinku ya zamanto mara lafiya aw ala safarin, ko kuma ya zamanto a halin tafiya ta iddatin min ayyamin ukha, to wannan idan ya sha, abinda yake wajibi a kansa shine ya azumi waɗansu ranaku daga waɗansu ranaku daban a maimakon ranakun da ya sha, bajanin wannan azumin da ya sha saboda rashin lafiya ko tafiya. Nan ba a ƙayyade wani irin nau'i ne na rashin lafiya ba. Almara ma'anarsa shine canzawar jiki. Jumhurin malamai sun tafi a kan cewa ba kowane irin rashin lafiya ake nufi ba, sai rashin lafiya da ya zamanto wahalarsa za ta ƙara ma wahalar azumin da mutum yake yi, da zai zamanto an ƙara masa mashakka fiye da mashakka azumi. An fahimta, ba kowane irin rashin lafiya ba ne. Wannan shi ne ƙaulin jumhurin malamai. Bittafi suna tsaye da shi da kan cewa shi ne rashin lafiyar da mutum yake jin tsoron halakar ransa, ko yake jin tsoron rasa wata gaba tasa, ko rasa wani amfani na jikinsa, ko kuma tsarin rashin lafiya a kan rashin lafiyar da sanya masa wannan, ko kuma ci gaban wannan rashin lafiyar da yake yi ya ci gaba yake warkewa, ko kuma ya samu jinkiri ma wajen warkewarsa, cewa idan azumin zai sanya masa wannan, to wannan azumin shi ne wanda yake aka ba shi damar ya nemi, aka ba shi damar kan cewar ya sha. In mutum yana so ya fahimci wannan, akwai ƙa'ida muhimmiya ɗaliban ilimi za su iya komawa cikin littafin Al-Furuq na Al-Imam Al-Farabi, ƙa'ida ta 14, wadda yake cewa yadda za ka bambance wahalar da take sanya a samu ruksa a cikin ibada da wahalar da ba ta ba da damar samun ruksa. Domin wannan bayanin ruksa ne, cewa al'azima shi ne wajibcin azumi, to an yi ruksa idan a halin rashin lafiya ne. To wani irin wahala ce ta rashin lafiya za ka sa ka samu wannan ruksa ɗin? To shi yake duk wanda yake so ya fahimci wannan, yake dole ka fahimci cewa ita wahala, akwai wahalar da shari'a ba ta duba ta wajen ta hana, wajen ta kawo sauƙi a kan rashin yin wata ibada. Domin wahala ce wadda ta kowace ibada dole akwai ta a cikinta. Kowace ibada tana da nau'in wahalarta. Kamar yanzu alwala, mutum ya tashi da sassafe ya alwala, ya zuba ruwa a cikinsa, akwai wahala. Ya taka ya tafi masallaci, akwai wahala. Ya yi azumi, akwai wahala. Ya tafi jihadi, wanda yake zai bijirar da kansa da cewa za a iya kashe shi, akwai wahala. Amma duk wannan babu ruksa a cikinta, domin wahala ce da ke tare da ibada. Kuma akwai wata wahalar da take tafi ita kanta ibada, ta fi wahalar da ke cikin wannan ibada. To ita wannan ita ce malam, ita ce ake kasa ta kashi daban-daban. Akwai ibada, akwai wahalar da take tsakan, idan akwai ta dole ne a kawo sauki. Kamar ya zamanto cewar wahalar da za ta kai ya zuwa ga idan kai ibadar, ga wahalar ibadar, sannan kuma ga wata wahalar da za ta kai ya zuwa ga ka rasa rayuwarka ga baki ɗaya, ko ka rasa lafiyar jikinka. To kaga yaushe za a yi ibadar in ba lafiya? Yaushe za a yi ibadar idan babu rai? To kiyaye rai ya ɗaya daga cikin manufar shari'a, shi yasa dukkan ibadar da za ta kai ya zuwa ga ka mutu yayin da za ka yi ta, to wannan ibadar dole ka tsan sauki ne. Wannan shi ne ya sanya waɗansu har suka wuce iyaka wajen cewar jifa, a sau ke mutane jiyar jifa lokacin aikin hajji, saboda ganin yadda ake halaka. gaba ba lallai ne kace zaka sarrafar da wannan ba kin ba samu halakar ba abu ne wanda yake mutahakkiki ba ba tabbas ba kin ba akwai hanyoyi da za a yi ba tare da an halaka ba akwai hanyoyi da za a yi ba tare da an halaka ba daga cikin hanyoyin shine kada kai jifan lokacin adali sai ka kabari duk wanda yake jin tsoron halaka kamar da shine barkatuwar Sheikh bin Baz ya jifa sa bayan faduwar rana da dangar babu kowa ya je ya jifa a lokacin inda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masu ɗibar ruwa daga Makka su Abbas su kawo mutanen Madina su haɗa jifar jiya da yau su yi shi bayan ya riga ya wuce domin ba da Allah da yake jin tsoron za a halakar da shi sai canza lokacin jifa amma ba ka ce za ka sarrafa da ibada da baki ɗayan ta ba gari da sai kamar yadda waɗansu suka yi saboda duba wannan ka'ida to wajen duban su na ka'idar ba su kalle ta daidai ba akwai wahala kuma wanda take tab'an a yanke wannan ibadar ba za ta sa a yi ma a yi rufsa kan barin ibada ba ta matsanci kamar tarɓe da kamar kai tarɓe kamar ka yi tarɓe sai ka ce don na yi tarɓe nan aiki da abin nan aiki da ba zan iya yin sallah a tsaye ba sai ne sallah a zuri sallah kuma na farilla da ka san wannan abin nan an an maka magana ce ai akwai mashakka mashakka shi tsari akan mashakkar sallah to amma wannan mashakkar samu ita da rashin ta duk kamar take yi to bayan da mai kuma to shine inda malamai suke saba mashakkar da ke kusa da ta farko wanda yake zaka kai zuwa ga halaka ko rashin lafiya ko rashin rai ko rashin dukiya to ita ce take bada ruwa mashakkar da ke kusa da ta karshe ta biyu wanda take wato ita ce mashakka wanda take wulakantar ta ba ta tabbata karata karya ba ita ba ta kawo tafsiri sai da haka mutum ya kamata a ko da ka tawa yake nema shi ma yana amfani da fahimtar ka tawa ya rinka amfani da tunaninka don wani lokaci za a ba ka fatawa ya zama to kan cewa ba gina ta a kai ilimi da tsoron Allah ba sai kanka sai kanka ka tambayi zuciyar ka daga wannan ka'ida za ka san cewa yaushe ne ya kamata ka dauki ruksa yaushe ne ya kamata ba za ka dauki ruksa ba to al-ashahid jama'irin malamai sun tafi a kan cewa cutar da rashin lafiyar da ake nufi ita ce rashin lafiyar da take a wato a da wannan sifa da muka ambata za ta kai zuwa ga rashin rai ko rashin gaba ta jiki ko rashin amfani na jiki gaba shi ne kamar hannu amfani kuma kamar gani ko abin nan dandano ko makamancin wannan ko samun karuwar rashin lafiya alal misali kana mura babu ciwon kai kasancewa idan kai ajiyi din kuma shikenan ciwon kai zai karu za ka samu karuwar rashin lafiya to wannan audin jama'irin malamai al-malikiyya wa shafi'iyya wal hanafiyya sun tafi akan cewa ita wannan cuta wannan irin ciwo shine wanda yake ba da ruksar mutum ya sha azumi shi ake nufi a nan wajen kaman kana min kuma riba Imam al-Bukhari da shi da kuma ya dauki ra'ayin wasu daga cikin malaman salaf kamar su Muhammad ibn Sirin da Abu Ibn Abi Rabah da suka tafi akan cewa dukkan abin da ake kiransa rashin lafiya ko ya kara maka wahala akan azumi ko bai kara maka wahala akan azumi ba ruksa ne da za ka iya cin abinci abinda Imam al-Bukhari ya karkata zuwa gare shi kenan wal aula mutum ya aiki da qaulin jumhur ya fitar a nan wajen to jinda yake alqur'ani yayi islah inda da alqur'ani yayi islah bai fada ba to ana koma zuwa ga al'ada ne me al'ada ake nufi da cewa ne rashin lafiya to kuma a wajen fadar rashin lafiya sai an koma a fahimci me hikimar ibada shine wannan ka'idar da muka kawo ta wahala da ke cikin ibada wanda ke karfafa qaulin jumhur wallahu ta'ala a'lam aw ala safari ko kuma ya zama to a halin tafiya anan Allah madaukakin sarki bai ce aw musafiran ba kamar yadda yace fa man kana minkum mariba bai ce aw musafiran ba domin in kace al musafir ismu fa'il ne na safara wanda ka ismu fa'il yana gaskata ga wanda yake cuɗanya da aikin yanzu da kuma wanda zai yi nan gaba kaga inda an ce aw musafiran wanda ma yayin niyyar tafiya ba sai ce ai shi ma wannan ruksa ta hau kansa amma ya kace aw ala safarin ko kuma ya zamanto akan tafiya wato ai muta nan bisan bisafar ya ci danye da tafiya dan haka a duka kaunin jamaahirin malamai ba za ka sha bagar kana azumi sai in ka zamanto akan zahirin tafiya ne tafiya kuma ana yin dare da aiki ba da niyya ba shi shine ma'anar fa'idar kawo aw ala safarin duk da yake wannan fahimta daga cikin sahabbai waɗansu sun saba annabi shi malik ibn radiyallahu anhu ya kasance ya kace a daura masa sirri in aka daura masa sirri ya zo ya hau kan dokinsa sai zai yi tafiyar da riga ya fara tafiyar ba sai a kawo masa ruwa zai sha a lokacin kuma a sauran malamai jumhurin malamai sun saba a wannan suke cin mutum ya zama to a halin tafiya ainihinta sannan zai yi wannan rukta saboda faɗin Allah ta'ala au ala safari a wannan ayar ta tabbatar da rukhsar tafiya rukhsar shan azumi ga wanda yake matafi akwai tafasil a cikin tafan fiqh wanda yake ko da yake dai wannan ayar wannan karatun namu alhamdulillah ya zo a gaba saboda gashi za mu shiga cikin azumi amma abin da ya rage mana shine karatun wannan makon da mako mai zuwa kafin abai a kafin ai hutu to amma dai ko da da yawa wannan su wata Allah wajen tambayoyi waɗansu bayanin kuce-kuce sun za su zo amma yawanci bisa al'ada ya dace zama dokan cewa an yi bayanin kuce-kucen azumi da masayin da suka shigo ciki amma a takaice abin da ya daga cikin anin tafiya tafiya a malamai jumhurin malamai sun kai gudun cewa tafiya ta kasar ita ce ake yin a shan azumi saboda ita amma da wasu malamai suka rinjayar kamar shirin islam ibn taymiya da ash-shawkani shine dukkan abin da ake kira tafiya abinda al'ada ake kira tafiya saboda ka'idar da take cikin wani abu da yazo a cikin alqur'ani da sunna da ba a faɗi ƙa'idarsa ba a cikin shari'a to sai a koma zuwa ga al'ada an ce tafiya ba a faɗi ƙa'idar a cikin shari'a ba to a cikin al'ada ne ake kira tafiya me ake kira tafiya shine yayin da mutum zai zama dukan cewa a yayin niyyar tafiya yayin guzuri na tafiya yayi ban kwana da iyali watakila har ya yi ma wasiya wannan duk tafiya ce ko da ba ta kai wannan masafar ba amma kuma akwai wanda ke tafiya mutum zai yi ya nisa da gida amma ba ta kai masafar da za a ce ya yi tafiya ba kawai mutum zai je tamburawa daga nan mutum zai je tamburawa sai a ce ya yi abin nan ya yi tafiya ai za a ce ya je unguwa ne to ana komawa zuwa a wannan babin ana komawa zuwa ga al'ada idan mutum kai abin da yake kai a san san a cikin zuciya ta kasance cewa wannan ba ka kira shi kan cewa wannan safara kai to wannan ya halatta ta halitta mace ta wannan rusa kuma tafiya a waɗansu malamai sun tsaye da su cewa tafiya dole ta zama to tafiya ce ta da ta wajibi ko ta mustahabi waɗansu kuma suka ce a'a in dai tafiya ce ta halal a za ka iya shan ruwa za ka iya ibar a shi wata kuma suka ce a koma ta saban Allah ce koma ta saban Allah ce wanda suka ce ba za ka sha ruwa ba za ka amfani da rukhsa ba in a tafiyar saban Allah ce sun ce wannan rukhsa ce ta mutum ya bar ibada wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi ma bayan sa to shi kuma wanda yake ya fita domin tawaye ga Allah bai kusanci a yi masa wannan rukhsa ba saboda haka suka halatta masa in dai tafiyar da zai tafiya ce ta saban Allah to ba zai yi rukhsa ta shan azumi ba wanda ta saba rukhsar yin kasuru domin alkasuru azima ce saboda haka ba lallai ne wanda ya ce a tafiyar saban Allah mutum ba zai sha azumi ba kuma ya zama to kaurinsa kenan a wajen tafiyar a wajen kasuru ba domin kasuru ya saba domin kasuru ta wata fuskar wadanda suke azima ce ma'ana in kana tafiya kasuru shine abin da shine wajibin da yake a kanka idan ba kai kasuru ba ka saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ya zama to ka saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana fado a cikin tafiyar ka gara ka sai saba a cikin tafiyar amma kuma ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kano wajen azumi wanda yake nan nan an baka zabi ko ka sha ko kar ka sha malamai kuma sun yi sabani wanne ne yake shan azumi ko kuwa mutum a ya dauki ka azumin a wajen Imam Malik wanda yake da iko ya ci ya yi azumin ka shine ne a wajen Imam Ahmad yace mutum ya azumi mutum ya sha ruwa shine yafi ga wanda yake a mutum ya sha ruwa shine yafi Umar bin Abdul Aziz yace wanda bi yafi ma mutum sauki shine yafi shine ya dace wa da sunna maza Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nuna cewa yin azumi shine yafi hadisin a da yazo a cikin sahih muslim cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi a wata rana mai tsananin rana mai tsananin zafi hatta mutane suna sanya ruwa su suna ta hannu a cikin ruwa sa a cikin kansu don su samu sanyi da tsananin zafi da ake babu mai azumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi ibn Rawaha kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito daga Madina zai tafi فتح مكة كمان يزو حديث عبد الله بن عباس ماذا قال الله عليه وسلم يا لازمي دغ مدينه حتى يكي الكتيب ko kuma a wata riwayar al-Qudai ko qira'a abin nan ko qira'a al-Ghamam wuri ne wanda yake kamar kilomita 70 daga kafin ka iso Makka tafiya kwana 9 a lokacin ne yayi tafiya wajen kwana 7 kwana 8 ma domin tsakanin Usman da Makka marhala ɗaya ce a marhala biyu ce akwa don kwana biyu saboda haka duk waɗannan kwanaki 7 din azumi yake sai da rajin Usman ne sai aka ce ya Rasulullah mutane fa azumi ya tsananta a gare shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yamma ba bayan sallallahu alaihi wasallam yace a kawo masa kwano ya sha ruwa mutane duk suna gani sannan mutane suka yi azumi kace gari dan suka yi azumi suka a suka yi sha ruwa suka yi azumi a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su yace gobe za ku haɗu da abokan gaban ku don lokacin fatihu makkah wal fitr aqwa lakum ku sha da zaman da kuna masu shan azumi ya fi muku karfi don ku je za ku je ku karatu wata ibada to da ku kalle wannan ibada shine yake wannan su ba su bada haja wanda yake ulai sal usa wannan su ne suka saba umarni to da ka duwan sa daga cikin abin da yake nuna kan cewa idan babu wata illa mutum yayi azumi din shine mutum yayi azumi shine yake amma idan azumi zai kai shi zuwa ga galabai ta wahala to wannan zai aika kamar zai kai mai zuwa ga aikata haramu domin wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiya aka zo aka wani mutum an lullube shi ya fadi ya tuma aka ce menene aka ce ya azumi yake kace laita min albirru siyamu kuttafa bara daga cikin aiki da nagarta mutum ya azumi a cikin tafiya ma to azumin da yake zuwa ya galabaita dan haka idan azumi zai kai mutum ya zuwa ga ya halaka ko ya samu wata cuta daban saboda azumin to a nan wajen wajibi ne saboda tsare rai wajibi ne tsari lafiya wajibi ne dan haka idan mutum yana da alsa likita ya gaya maka cewa idan yayi azumi alsan nan tasa za ta riga ƙara sharuwa ta tabbata maka wani ciwo za ta kai shi zuwa ga halaka a nan wajen wajibi ne ya sha azumi idan kuma ya zama cewa ciwon ba zai iya azumin amma zai galabaita zai wahala amma ba zai kai ya zuwa ga ya rasa rafiya ko ya rasa gabar jikinsa ko ya rasa ransa ba to a nan wajen al-afdal abinda yake mustahabbi gare shi shine sha azumi ne idan ko ya zama to babu zai iya dauke zai iya daure ma mashakka din ba tare da ya galabaita ba to a wajen Imam Malik azumi shine yafi kuma wannan hadisan Abdullahi hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da dama suna shaida ga wannan ma'ana sannan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madaukakin sarki yake fa'idatin min ayyamin ukhra wato wanda ya sha zai yi ranko daga wadannan surana ku wadanda suke daban nan ba ta sifar yaya sifar ramuwar za ta zama to ba yani wadannan ayyamin ukhra mutatabi'at ne a jira za su zama to kamar yadda aka ce wajen kafaratul jihar da kafaratul qatl ko ko ba haka bane an yi shiru a nan wajen tunda an yi shiru wannan ya nuna kan cewa ba wajibi ne kai ka tabu ba dan haka kaidar da malaman tawadi fiya suke cewa al-qada' yahki al-ada' ramwa tana zamantowa a sifar yadda aka yi ada'in aiki ne da an kaiye ta a wannan ibadar da cewa tunda sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata nuna kan cewa ai tasabu riba haka dalika fi'ilin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakanin abin da ya zo daga Abdullahi dan Umar da nuna kan cewa ai tasabu riba mutum yana da zabi ko ya jeranta ko kada ya jeranta musamman garin cewa a wani wajen da azumin ya zo da aka ce za a yi shi an faɗi jerantawa amma a nan wajen da aka ambaci azumin ba a ambaci jerantawa saboda haka abin da ya zo mutlak a cikin alkur'ani sai a bar shi a cikin mutlakin sa musamman hukunci daban ne sababin daban ne dan haka ba za a yi ka'idar da aka ce hamlul mutlak ala al-muqayyad a wannan sura ba haka dalika ba a faɗi cewar shi wannan rankon zai zamanto al-fawr ne ko fa al-tarahi daga watan ramadan ya mutu za ta fara ramuwa ko za ta iya jinkirtawa wannan ayar ba ce bayani ba amma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tayi bayani Aisha radiyallahu anha tace kana yakunu alayya asiyamu min ramadan fala astati an aqdihi hatta yadkhula ramadan hatta yati sha'ban min ajli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace ina nakan zaman to akwai azumin sha'ban azumin ramadan a kaina ba na iya ramuwar har sai sha'ban ya zo a wata wata tace ashghul bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda shigaltuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ma'anar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san tana yin haka kuma ya kyale ta dan haka take kenan ramadan azumin watan ramadan din ya zuwa al-sarafi ba sai lalle kai shi daga watan ramadan ya mutu za a ce za ka fara ramuwa ba za ka yi kitawa sabanin qaulun daud al-zahiri da yake cewa al-wajib akan mutum daga ramadan ya mutu yana da azumin ramuwa to sai ya fara azumin ramuwarsa bayan mutuwar ramadan mubasharata sai Allah ta'ala ya faɗi hukuncin waɗanda suke yin azumin bikir al-ladina yuqimunahu al-ifaqa ma'anar al-ifaqa shine wato iko da yake kusa da gajiyawa wato suna da ikon yin sa amma da kyar sun kusa da kai ga halin gajiyawa wato shine ma'anar wahala waɗansu kuma suka ce a al-ifaqa nan da ake nufi ma'anar ta al-qudra daga tsauki ne shine al-qudra waɗanda suke da iko na azumin waɗanda suke da iko na azumin suka ɗauka suka fassara shi akan cewa wannan ayar zaɓi ce aka bayar ga waɗanda suke da iko a cewar kuwa waɗanda yake azumin yake musu wahala da ma'anarsa na ifaqa da ma'ana al-juhud al-jahad wahala waɗanda suke yin azumin gajiyar to idan yin azumin da kirge wahalar da su shine aka ce fidyatun min ayyamin kuma wannan a tafsirin wannan ayar akwai sabani tsakanin magabata sallallahu ibn al-aqwa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ayar bayani ce ta halin da azumin da ya kasance wanda zamu yi insha Allah in karatu mun mako mai zuwa na ufin lakum ya tafsiyan da bayanin ahwalus siyam yadda azumi ya kasance amma ana da hadisin sallallahu ibn al-aqwa a cikin bukhari yana cewa wannan bayani na halin da azumi ya kasance a farkon da Allah ya wajabta azumin watan ramadan wanda yake da iko ya azumi ya azumi wanda yake so baya so ya azumi maimakon azumin ya ciyar da miskini an ba wa mutane zaɓi kana da zaɓi ko kai azumi ko kuma ka ciyar da miskini a kan kowace rana wanda yake ba kai azumi sai ga Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shaharun ramadan alladhi unzila fihi alquran da fa man shahida minkum shahra falyasum shine aka shafe hukuncin wannan ayar ta ba da zaɓi da aka yi ya zama to yanzu babu wannan zaɓin dole sai azumi amma a farkon sha'ani azumi ya zama to kan cewa a duka zaɓi ne azumi wannan shine magana ta farko magana ta biyu shine maganar Abdullahi dan Abbas da ya fassara da ya tafi akan cewa al-qawl nan da ake nufi na al-ifaqa ne shine al-jahad wato yin abin da yake da wahala a ciki shi yasa ne ma aka roƙo daga wajensa yana cewa ma'anar al-ladina yuqimunahu al-ladina yutawwaqunahu waɗanda ake kallafa musu yin azumin da kyar wato ma'ana shi yake waɗanda in za su yi azumin sai sun sha wahala yake su ne kamar mutum wanda yake tsoho da mace mai ciki da mace mai shayarwa to waɗannan wanda yake za su iya yin azumin amma da kyar to su abinda yake a kansu shi ne fidiya ta miskini guda ɗaya fidiya shi ne ciyar da fidiya tun ba'amu miskin fidiya ɗin shi ne bayaninta ba'amu miskin ciyar da miskini wato ma'ana tsoho wanda yake ya kai halin da ba zai iya ciyarwa ba ba zai iya yin azumi ba saboda girma tunda ka ga tsoho wanda ya zama su azumi ne masa wahala ana tsoron ya ƙara samun ƙarfi zai ƙara ƙarfi shabab ba zai dawo masa ba sauran ka gama shi ba ba dinna da ya kanto halin da zai canza ko kuma mace wadda take mai ciki ko kuma mace wadda take mai shayarwa a wajen Abdullahi dan Abbas biya daidaita su hukuncin su daya idan azumi zai musu wahala shi kenan sai su ciyar da miki ne kawai to wannan fahimta jumhurin malamai sun karɓi fahimtar Abdullahi dan Abbas a kan tsoho wanda yake ba zai iya azumi ba sun yi zaɗe da cewa wannan ayar mufka ma ce a kansa tsoho wanda ba zai iya azumi ba to sai ya rinka ciyar da miki ne kuma wannan ya tabbata daga fi'ilin waɗansu daga cikin sahabbai Anas ibn Malik wanda a rayuwarsa ya kai shekara 110 idan watan ramadan ya zo sai ya sa a yi fatuwar gidauniya ta abinci gurasa da nama sannan ya tattara ci a kawo masa miki ne 30 zo su ci da kowace rana ta ramadan miki ne ya miki ne 30 sun ci sun koshi shi ne abinda Allah ya ce ya yi tsarin miki to shi ya sa wajen tsarin miki ɗin malamai suke sabani ɗan suka ce abinda ake nufi mudu da mudu ɗaya na abinci da mudun nabi waɗanda suka ce sa'i kamar da tadbirin bai zo ba a cikin shari'a tun daga cikin sahabi idan inda ya so ita aya biyarwa yanzu da kaje ka bani miskini kaje ka mutum ke na miskini a abinci na gurasa da nama ka bashi ka shirya masa yabo yake wanne ne yafi wannan gogo kaje ka daukan masa faro na alkama ko na masara ko na masara kaje ka bashi ka dafa abinci yaki to shine wa man tatawwa khairan fa huwa khairun lahu wanda ya tatawwi da alkhairi ya ci ne shi masa alkhairi din yanda zaka tatawwi kai kare akan wajibi amma wato nama da idan nama da gurasar ka tsara da wani abu da coca cola da fanta akan to man tatawwa khairan shi yasa ne wadanda suka ce abin da kake nufi da man tatawwa khairan wanda sai ya tatawwi da alkhairi shine ya kara bisa nono kuma mudu da ya bada mudu ne to ai mudun ba a bizo a cikin alkurani ba balakana ce abinda ake nufi shine ya kara mudu a abinda ake nufi da tsawo da alkhairi shine ne wakan mutumi daya ka ci da mutumi ko kuma wakan abinci da zarga ka yi niyyar bawa mutumi daya ka kara masa akan wannan wanda kai niyya din to duk wanda ya tsawo ina alkhairi fa huwa khairul la wannan shine ne alkhairi a gare shi a lahira wa anta sumu khairul lakum kuyi azumi shine yafi alkhairi a gare ku wa anta sumu khairul lakum inna yana dukkan ma'anonin nan guda biyu da muka ambata duk za su tabbata a kan ma'anar wannan ayar da kuma ma maganar rukusa ga matafiyi da mara lafiya shi ma wa anta sumu khairul lakum za ta yi aiki a kansa wajen wanda yake tsoho ko kuma wanda yake yin azumin da kyar ya yi azumin shi ya fi masa duk da ya yi tsibiya wanda zai iya azumin da kyar ya azumi shi zai fi masa duka ya fi biya amma da kaidin cewa yin azumin ba zai kai shi zuwa ga galabaita ba haka ba rika lokacin in muka dauke shi a manar cewa a wannan ayar a farkon musulunci ne lokacin da aka ba mutane zaɓi wa anta sumu khairul lakum an ba ku zaɓi ku yi azumi ko ku ciyar to ku yi azumi shi ne ku ciyarwa wa anta sumu khairul lakum za ku koma a kan zaɓi aiki a kan faman kana minkum maridan aw ala safarin wanda yake mara lafiya ko yake halin tafiya ya sha azumin sa to zai ramuwa to shi ma idan ya ki sha ɗin ya yi azumi wanda shi ne fa alkhairi a gare shi wanda zai zama to hujja ga Imam Malik rahmatullahi alaihi ga wa anta sumu khairul lakum inna yana nufin cewa ga wanda yake da iko ya yi azumi shi ne ya fi masa bisa ya zama to ya sha bisa ya zama to ya kada azumi in kuntum ta'lamun idan kun san abin da ke cikin yin azumi sannan Allah ta'ala ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wannan shahru ramadan haka yazo ba ambaci a mubtada din da yazo a matsayin khabar la wato labari ya zo ne ya fassara ayyamul ma'dudat dan a fassara la yakun da yake cikin da hutun da ba ambata wannan ranaku ne ba ko Allah ya ta'ala ya ce muku azumi azumin nan ranaku ne cikin da hutun da ba su da yawa su a wani ne wannan da ku ce to shi ne shahru ramadan wannan da ku ce ne shahru ramadan shi ne watan ramadan ramadan shi ne sunan wannan wata na tara daga cikin watannin alkamariya na shekarar musulunci an dauko shi ne daga ar-rambu shi ne al-har al-harara kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awwabin hina tarmudul tifar sallar masu komawa ga zuwa da Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne lokacin da wato ɗan ƙara ƴaƴan taguwa suke tashi wato suke a cikin ciki suke zafi daga zafin abin nan hamada daga zafin yashi to a ramadan daga ar-ramba din ne wato zafin yashi saboda lokacin da sunan ya shahara a wannan lokaci ramadan din yana faduwa cikin lokacin zafi ne cikin lokacin karanin zafi amma asalin sa yana daga cikin ba wai saboda cewar kullum shi ramadan yana zuwa lokacin zafi bane Allah ya ce shahru ramadan shi wannan ranaku da za ku yi azumi shi ne ranakun shahru ramadan watan azumin ramadan watan ramadan alladhi unzila fihi alquran shi ko watan ramadan shi ne wanda aka saukar da alqurani a cikin sa wato shi ne wanda yake banta daga cikin sauran watanni da wannan farala cewa an saukar da alqurani a cikin sa a cikin wannan akwai girmama lokuta da girmamawar wato ni'imomin Allah a cikin sa wannan lokaci da Allah ya girmama shi saboda ni'imar Allah da ya yi alki to amma ba ka girmama lokaci in ba da nufi ba sai idan Allah ne ya girmama shi ba za ta yi kiyasi ba sai tun da aiwatar ni'ima ta faru bari mu girmama wannan lokaci idan kai kiyasi a nan wajen kai ta shiri domin girmama rana da faɗan falalarta wani abu ne da yake komawa zuwa ga shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan watan Ramadan abinda ake nufi da saukar da Alkur'ani a cikinsa ai a cikin ɗaya daga cikin jarabansa ɗaya daga cikin jararen watan Ramadan shine daren Lailatul Qadr inna anzalallahu fi Lailatul Qadr kuma shine Lailatul Mubaraka inna anzalallahu fi Lailatul Mubaraka kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa wanda suke cewa Lailatul Mubaraka shine daren nisfu Sha'ban Lailatul Qadr kuma shine daren Lailatul Qadr suke cewa akwai wata falla ta daren nisfu Sha'ban wannan kaulin da yake ne ba shi da asali daga cikin manzon sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mubaraka ita ce Lailatul Qadr da nassin Al-Qur'ani inna anzalnahu fi Lailatul Qadr kuma Allah ya ce inna anzalnahu fi Lailatul Mubaraka saboda haka Lailatul Qadr ita ce Lailatul Mubaraka tunda a dare ɗaya ne da Allah ya saukar da Al-Qur'ani kuma saukar da ake nufi kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi a cikin asarin Abdullahi ibn Abbas shine saukar da shi daga Lauhul Mahfuz zuwa As-Sama'ud Dunya zuwa ga sama ta farko sannan aka rinka saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munajjaman wato lokaci lokaci wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila shine a kowane waqi'a an tazo sai a saukar da Al-Qur'ani wato wannan bayanin farawar watan Ramadan fa man shahida minkum ash-shahr wanda ya zamanto wanda ya san hudan linnas shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas shi wannan al-Qur'ani hudan linnas me shiryarwa ne ga mutane al-huda madari ne amma ma'anarsa wato al-ismul fa'il ay hadiyan linnas me shiryarwa ga mutane wa bayyinatin min al-huda da kuma ayoyi mabayyana na daga shari'a wal furqan da kuma mai rarrabewa da kuma masu rarrabewa daga tsakanin gaskiya da ƙarya to an sake bayyana al-huda an faɗa al-huda ta farko cewa al-Qur'ani da baki ɗaya shari'a ne ga mutane sannan ayoyi mabayyana ne daga shari'a wata shari'a ce kuma wanda take wata shari'a ce kuma ta biyu wanda za a ambata bayan da an ambata cewa shi Al-Qur'ani da baki ɗaya shari'a ne to kuma akwai kuma waɗansu dalilai mabayyana na shari'a malamai suka ce wannan ishara ne ga abinda Al-Qur'ani ya kunsa na al-barahin wato hujjoji akan ingancinsa da gaskiyarsa da kuma gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan Allah ya ce fa man shahida minkum ash-shahr falyasum wanda ya san wata daga cikin ku falyasum wanda ke daga cikin fassarar ash-shuhur kenan shahida tana zuwa da ma'anar hadara halarta wa yashhad adabuhuma fa'ifatun min al-mu'minin wato yanki daga cikin mu'minin ta halarci azabar da za'a Muhammad na ta'ayin da ake musu hadi kaga abinda ake nufi a nan sai ya zama cewa wanda ya zama to mazaunin gida ne a cikin lokacin kamar shi da minkum shahr ay fa man hadara ash-shahr sai ya zama to ash-shahr a nan wajen maf'ulun fihi barbi wanda ya zama to mazaunin gida ne a cikin ash-shahr a cikin watan Ramadan falyasumhu sai ya abinci shi wato mafhumin wanda ya zama to matafi ba wajibi ne ya abinci watan Ramadan ba in ya zama to matafi ne a cikin watan amma mazaunin gida ne shine wanda yake wajibi a kansa ya azumi to amma wannan ya nuna cewa kenan in kana tafiya ba za ka yi azumi ba ba tunda ba wajibi ba a rubuta maka to amma wannan mafhumin sunna ta nuna kan cewa ba shi ake nufi ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya a cikin watan Ramadan lokacin fatihu Makka shekara ta 9 bayan hijira kuma ya yi azumi ko mun san farlancin Ramadan ya zo ne a shekara ta 2 bayan hijira bayan hijira gab da yakin Badr kafin yakin Badr aka farlanta watan Ramadan ya zo a cikin sahih manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi azumin Ramadan guda 9 Ramadan guda 9 wato tun da ya zo Madina Ramadan din shekarar farko ne kawai ba lokacin nan Ashura shine ya zama to azumi wajibi kuma din zo bayani insha Allah a satun mu na gaba dan haka wanda suka ce ma'anar shahida shine ma'anar hadara to wannan abinda suka fa abinda wannan fahimta wannan fassara take kawo wa na fahimta to sunna ta nuna kan cewa ba shi ake nufi ba ma'ana wato wanda yake matafi shi ba wajen samar shi babu azumi a kansa ma'ana ba zai yi azumi ba in kuma har ya azumi in ya kaiwa wadansu ma suke cewa ya zama to sai yayi kafara a duka tafsiri wanda yake shi ma daga bayan da lokacin Allah a cikin karatun gaba zai zo ma'ana tabi na ma'anar shahida shine alima wanda ya san wanda ya san anan wanda sai zama to a shahar sai zama to maf'ulun bihi ai fa man alima ash-shahr ai fa man alima dukhul ash-shahr wanda yake shigar watan ramadan fal yasubu ya abinci shahida tana zuwa da ma'ana alima kamar yadda Allah ta'ala yake cewa shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa ai alima Allahu Allah ya sani cewa babu abu mota da gaskiya shi to wannan ma'ana in ka aka dauki duk take ba ta bukatar wani takdiri sunna ta tabbatar da wannan ma'ana alqur'ani ya tabbatar da ita ma'ana duk wanda ya san shigar wata to wajibi ne akan sa ya azumi sai shigar wata zai iya faruwa da sai ka zama wata ko a gaya maka shi yasa wannan dokan cewa zaman wata ya zama to ababin ikhbar ne babu riwayi babu shahada din akwai banci tsakanin wannan babu lokaci ba zan yi wannan bayani ba dan haka idan mutum daya a bisa sahihin magana kamar da suna tabbatar in mutum daya ya zama wata za a iya tashi da azumi Abdullahi da Umar da mutane sun zo suna neman sun fito su tara annasu filal ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutane sun fito suna duban wata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani balarabi ya zo yake ya ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai shi da la ilaha illallah muhammadur rasulullah yake ya shaida sai yake ma Bilal ya tashi sanarwa ga mutane a tashi da azumi ya shaida mutum daya saboda ni saboda shi babin ganin wata babin ilimi ne babin kusa da ilimi kusa da ilimi ko kike da yake yi sarwa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sura Mu'adh ibn Jabal ya karanta da tauhid shi kadai to saboda hadarul wahid zai zama to hujja dan haka idan mutum ɗaya ma ya sanar da wannan tunda abinda ake nufi al-ilmu ake so a samu ilimi da cewa wata ya fito to ilimin ne zai tabbata da wato shaidar da ganin mutum daya wadansu suka ce ma'anar shahida a nan wajen shine ma'anar abfara wanda ya ga wata saboda haka suka ce ba za azumi bai haukar mutum ba sai idan ya gani da idonsa wannan ma'ana ba ta lati bil ijma dan ba gobe ya faɗi wannan ba wanda ke ga wata da idonsa tana za ta shiga azumi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi sumu li ru'yatihi ar-ru'ya inna ya Allah ka tada cewa wato ru'ya ce mujarrada ba ce ru'yatukum li ru'yati kulli wahidin iyaha ba iyahu ba a ru'ya in dai ta tabbata to shikenan ai azumi domin ta domin ai azumi daga wannan ya samu kuma sannan shi da ba ta zuwa da ma'anar absara shahada din shi zai zuwa da ma'anar absara wato ba a cewa shahida da ma'anar ya gani sai dai a ce shahada fa huwa mushahid kamar saboda ka lalata ya bata karfafa da wannan ma'ana ba dan ka wanda ke akan wannan ma'ana suna kan kuskure kuma shi da minkum sha'ara fal yasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar wanda yake mara lafiya ko kuma akan halin tafiya to in ya sha to wajibi akan sa shine ya ramuwa ya ramuwa wa sura na ku daban amma ne ta wannan domin kada ayi tawahumin cewa yayin da aka ce aka ambaci mas aka ambaci cewar da azumi an bashi akan zaki ne ko kai azumi ko kai fidiya kuma aka ce wannan hukuncin an shafe shi da cewa kamar shaidu minkum shahra fal yasum to kada mutum ya dauka cewa yanzu azumin azima ne babu sauran rukta da ni mara lafiya da matafi da aka ambata a wannan ayar to sai aka sake maimaita shi da cewa to hayyan a wanda yayin da aka ce din yanzu ma ai yanzu azima babu zaki wajen azumi kowa sai dai ya azumi to idan matafiyi ne mutum ko mara lafiya in ya karya to wannan zai iya wannan abin da yake wajibi a kanka shine ya raba a wannan sura na kudar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah ya nufin sauki ne a gare ku wa la yuridu bikum al-usra Allah baya nufin wahala a gare ku baya nufin tsanani a gare ku wato wannan shi daga ciki shine tafsirin da Allah madaukakin sarki ya kawo ya kawo muku sauki duk da an ce yanzu dole ai azumi babu zaki to amma duk da haka an yi sauki shine wanda yake da cikin halin tsanani an sauka sai maka wannan ka'ida ce ta musulunci wanda daga wannan aya da makamantanta malamai suka dauki daya daga cikin qawaidul khams ka'idoji guda biyar wanda suke dukkan malamai sun ittifaqi a kan su yace ka'idar al-mashaqqatu tajlibu at-taytir tsanani yana kawo sauki saboda Allah yana son sauki ne a gare mu kita kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan fada cewa yasiru wala tu'siru wa bashiru wala tunziru saboda kuma mutane kada ku tsananta mu ku faranta mu mutane rai kada ku kore shi to haka addinin musulunci ya gada tun daga wannan daga aiki haka Allah madaukakin sarki ya tsara addinin sa Allah yana son sauki a gare mu baya son tsanani a gare mu dan ka ko shi shi yana son sauki musamman idan akan mutane ne yayin da mutum zai fatawa yayin da mutum aka dora masa ummoyi akan al'umma ko shi ya zama mutum mai tunanin sauki ne a gare shi mutum ya rinka komai da mafi rauni a cikin jama'a domin ya sauƙaƙa ma kowa da kowa wa tukmilu al'idda Allah ya shar'anta wannan wannan hukunci na azumi a gare ku Allah ya shar'anta shi a gare ku ne ya shar'anta shi a gare ku domin ku cika al'idda shine wato adadin kwanakin watan Ramadan ko kuma yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa yuridu litukmilu al-idda kuma Allah wato wannan shine tafsiri na biyu cewa Allah yana son sauki ga gareku baya son tsanani a gareku kuma Allah yana son ku cika iddar wa adadin watan Ramadan shi yasa yake wanda tsanani wanda wahala ta tsanya shi ba zai iya azumin ba to ba wai kawai sai ya hakura da azumin ba a sai ya rama domin Allah yana son ya samu albarka wa kallon ba da shi cika ku wanda wannan zai samu ta hanyar ya rama azumin watan Ramadan ka ga ga mutum ya samu falalar wanda ya azumi watan Ramadan saboda Allah ya san tarin alkhairi da ya sanya akan wanda ya Ramadan cika shi yasa sai Ibn Musayyib yake cewa wanda ya sha azumin watan Ramadan rana ɗaya da gangan to ko ya azumi shekara ba shi ba zai samu ladan ba zai samu ladan ba saboda abin da ke cikin wato mutum ya cika adadin waɗannan kwanaki na watan Ramadan ya sanna Allah ya ce wa tukabbirullaha ala ma hadakum kuma Allah yana son ku yi kabbara da Allah akan shiriyar da ya muku akan shiriyar da ku ya zuwa da ya yi shiriyar da ku da ya yi ya zuwa ga wannan gagarumar ibada mai tarin falala da kuma ya muku muwafaka da ta dace a cikin wata mai gagarumin falala shi ya zama wato mai matsananciyar falala shi ne watan Ramadan to sai in kun ga wannan sai ku kabbara da Allah tabaraka wa ta'ala wannan malamai sun ce wannan ishara ne ga mashru da abinda ya tabbatar da asalin yin takbiratul eid yin kabbara bayan an cika azumin watan Ramadan malamai sun yi sabani shi ne za a kabbara wajen Imam Malik daga lokacin da mutum zai fita daga gida zuwa ga masallacin Eid har zuwa ga lokacin da mutum yake har zuwa ga lokacin da liman ya fito za a tada sallah wanda yake a nan wajen ana tada sallah ne da zuwan inda sarki yake zuwa da zuwan sarki inda kuma sarki baya zuwa da zuwan liman to a fatar da ake takbir din daga fitowar ka daga gida zuwa a tada kabbara a zuwa liman ya fito a ce a tayar da sallah amma ya zo daga cikin magabata salafu salih kamar Abdullahi dan Umar da wadansu daga cikin at-tabi'in an ruwaito cewa daga mutum ya ga miladin Shawwal dan sun kasance a cikin garin sallah suna shiga kasuwanni suna yin kabbara mutane kuma suna yin kabbara idan sun ji kuma suna yin kabbara wannan kabbara kuma kamar yadda ya zo a cikin hadisi a cikin hadisin a cikin akasin Abdullahi dan Mas'ud Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Abdullahi dan Abbas shi kuma yace yana cewa Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar ala ma hadana Allahu akbar ala ma hadana wa annakum tashkurun kuma domin ku samu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ku bayyana shukra ga Allah shine ku yi aiwatar wato ku bayyana farin ciki da ni'imtuwa shine ranar Eid a ci a sha a kabbara ga Allah ba a tashi a gode ba a saba wa Allah ba shine shukrar da Allah madaukakin sarki yake nema a gare mu saboda wato gagarumar ni'imar da ya mana na cewa mun yi azumin watan Ramadan ya mana muwafaka da wannan azumi wanda Allah bai shiryar da wata al'umma ya zuwa gare shi ba in ba ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda a cikin sa akwai lailatul qadr khairun min alf shahr Allah ya kuce sarki ya mana muwafaka subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta
الله أكبر محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر يا
alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala ah wanda ta rubuto tambayoyi duniyanci akan wannan kafini akan ajini da Allah yake hakuri ba ku mai zuwa insha Allah za a amsa kuma gaskiya da badan alakar ayoyin da suka biyo baya ba da hukuncin ajini da kuma ganin kancewa ajini ya gabato ya kamata ne a ce da ba ku mai zuwa da yadda karatu din saboda gabatowar Ramadan sun da kiran al'adar majalisan al-sunna take sai da karatu amma ina fatan juriyar yan uwa a zo maku ne zuwa domin mu karanta abin nan wannan ayoyi guda biyu kuma a samu an so wannan tambayoyi saboda alaƙar su da wannan ibada da zamu fuskanta Sulaiman Muhammad.